Assalamu alaikum. Wasu muhimman batutuwa guda biyu da muka taba a shekarar da ta shige ta 2017 sune batun dukar da ƴan banga suka yi ma wasu matasa guda biyu a garin Jega, wato Madasiru da Zayyanu, har ɗaya daga cikin su ya rasu, wato Zayyanu kenan. Ɗaya batun kuwa shine zargin da mutanen wani ɗan ƙaramin gari mai suna Zirama a ƙasar Giya da ta jihar Bauchi suke yi cewar wani alkali mai suna Sani Musa yana ci musu zarafi. Game da batun kisan Zayyanu, da farko an so kashe maganar, har ma wani alkali a Jega ya bayar da belin mutanen da ake tuhuma da laifin kisan, kamar yadda Madasiru, wanda ya kubuta da rai, ya bayyana mana.
Da muka je bayan su yi ta'azabtar da mu, ba su yi muna bayanin kuma ba, sai da sun ka ƙara azabtar da mu, sai suka ce wai tumaki an ka sace shiyan mu suke tuhuma. Bayan wannan bayanin ba wani bayani wanda sun ka kare muna, kuma muka gaya musu ba mu bane, kuma ba mu san kowaye ba. Kawai suka ci gaba da azabtar da mu, suka ci gaba da azabtar da mu. Bayan sun gama azabtar da mu, sun ka ajiye mu, suka kawo su yara su uku, suka ce su fake mu. Yaran suka fake mu can daidai santa, misalin karfe uku na dare yaran su yi bacci. Sai na ce Zayyanu, ya ce ka tashi mu fita, mu samu mu kai gida. In iya mu sun ga abin da aka yi muna, babu li babu la, sai sun ɗau mataki. Ya ce mi da surban iya tashi. Na ce ka bari in riƙa hannunka, in na hishe ka in fito, mu rinƙa bi hanya inda ba za mu haɗu da su ba, insha Allahu rabbi, har mu kai gida. Ya ce wallahi mi da suru, ko hannuna ka taɓa, har cikin zuciyata nake jin ciwo. Ya ce mi da suru, ka dangana ga Allah, kai hankuri. Bugun da sun kai Madasiru da waya in rayuwa, na san ba ni rai. Ka yi hankuri, ka dangana ga Allah, in ka je gida ka yi musu bayani, ka hita. Kawai sai da na fita. Da na fita sai na kasa taya, sai na rinka amai. Akwai masallaci wurin da rijiyar kwakwar, sai na ɓoye tsakanin masallaci da rijiyar kwakwar, ina ita amai, ina ita amai. Can ba a yi wasu mintuna sosai ba, sai na ga yaran daga cikinsu wani ya fito.
Da yaran da aka bari tsaron ku kenan?
Eh, wanda aka bari gadin mu. Daga cikin su wani ya fito, su ɗe suka bi hanya, ya bi hanya. Da ya bi hanya sai ya tayi, sai ya dawo. Can can bayan minti biyu, sai na ga mutum biyu su ya zo da shi a ta da magaji. Da na ga sun zo, su ɗe na ga sun shi magaji yana waya. Da ya waya, sai na ga Balaba Zuka ya zo da Halidu ta ƙare ya zo. Sai na ji suna waya suna cewa ai yaron nan ya mutu, kuma ba su san inda ɗaya yake ba. To sai ina tunanin cewa na an kai su nemo ni duk inda nake. Kawai sai na ga dai ragowa, sai sun ka shiga ciki, sai sun ka tallaba gawarsa. Sai Balaba Zuka sai ya je wurin kotu, sai ya jawo mota. Da ya jawo mota, ko kunna fitillun motar ba ya ba gaba da baya, ya taho da ita har wurin nan. Sai sun ka tallaba gawarsa, sai suka zo suka saka a mota. Da suka saka a mota, saboda ni ba gaba na ya rasu ba, ina dawo tun ya rasu ne ko ba rasu ba, sai ce amma in bai rasu ba, ya za a yi masu tallabo shi. Kuma ga ina jin ina cewa ya mutu, ya mutu. Kawai suka sa a mota, sai suka ja mota, suka shiga mota, suka ja mota, shi kuma magaji sai koma gida. Ne
sunana Alhaji Garba Faransi Jeda, ni ne mahaifin Zayyanu. To sai muna nan muna jira a kira mu kotu, yau a kira mu jibi gobe a kira mu gata a kira mu su. Sai muka ji an ce wai an kai yara kotu ta nan Jeda. Babu labari da su shine yau haka nan, babu mai tsara, babu shaidu a kai yara kotu. Sai aka ce wala an kai su. Sai na tahi na je can kotu din, ba samu mai shari'a ba nan mace ta. Sai na ce ma yaran ta, to naji an ce ɗana da an ka kashe bai zagi kowa ba, bai doki kowa ba, bai taɓa kayan kowa ba, bai nuni kowa ba, aka kama shi kawai aka je aka maka shin gilla ba tare da shin komi ba, kuma an ce wai an sake su. Suka ɗauri yaro hankalin na, sai na tafi bayan shaju na koma kotu ɗin. Rijistaran ta ya dawo, na ce mai shari'a nake nema, dan an ce an ba da yaro beli, ban labarin komi. Ya ce eh, gaskiya ne an ba shi su beli, amma yanzu in muna son magana DDD za mu. Saboda haka an ba shi su beli, kuma belin da aka bai ko wani yaro sai an ba 500,000 nashi, da na mai beli ne 500,000, sannan da takardun gida ne sannan a ba da beli. Don haka in kwatar da hankali na, ba yaran za a saki na ba kawai. In ta yi kwatar da maƙiyata ba su da kuma kuma da rijistra ta waɗa zuwa. Sai ta yi ta, kai dai kwana biyu sai mun ka ji an ce an sako yara, ana ci ana fashin tudu na garkar sarki, ana murna. ana munna an kashe shi ba tare da yan komai ba saboda kace min adalci ta bi kirdin nan sau da kawa ta gane gaskiyar al'amarin nan sun dai ce dana barawa ba barawa bai taba sata ba da Allah shi don kuma ya taba sata garin jiya da yake zaune akwai abokai da kowa mi yasa ta koma kuma kayan wasa ta sun wagawa ka zahi da lika mata ƙarya dan su biya bukatun su kuma dana an kashe shi na saboda wata bukata ta kashin kansu kawai don kuma akwai lahi a waje saboda kada ka samu kuma ta mai adalci ta bi mai hakkin dana da haka shi ta gano shi domin abin hakkin shine ka bukata
to amma kwanakin baya sabuwar chief jojin jihar Kebbi da ofishin director gabatar da karar ki a jihar Kebbi wato DPP sun saki tabo wannan batu suka kuma lashi takobin cewar lalle za a hukunta wanda aka samu ya aikata laifi a game da wannan batu na kisan Zayyano kuma an garkama waɗanda ake tuhumar a gidan kurkuku
sai da shi Allah ya kaddari an kawo wata sabuwa cibi wanda yake irin cibi babbar cibi ta jiha za ka kawo ta bayan nan tana yana kawo filin wurinta ya kamata a fita a kan ne ga wannan alƙali ko kuma ita ce ita ta shari'a da kanta tana dubawa ta rashin adalci da aka kanta a cikin wannan kisa babu gaira babu saba an kashe yaro kuma an ce ba a fune sai ta sauraro kara da ta sauraro kara sai ai gidan yaro da shi ba zai yi mutum ya kashe mutum haka kawai tsiri ba gaira ba saba ba wani dalili ba bai taba kayan sa ba a kashe shi kuma a ce ba a komai ba zai yi ba a jihar nan ita za ta yi aiki tsakaninta da Allah kuma za ta yi kunci tsakaninta da Allah
wato ita sabuwar chief joji kenan ta nan a jihar Tako
sabuwar chief joji wanda ake cewa ta da karatu kiman ta da karatu take ya fi adalci a wannan shari'a kuma ba za ta ci yin adalci ba don zo tsakaninta da ubanginta abin da ya faru gaskiya abin da ya bayyana a rabon kotu za ta yi kunci a kansa kuma za ta tsaya ma gaskiya duk inda take insha Allah take a kai shi gidan yari bayan wata daya a dawo da shi idan aka dawo da shi aka saurari kowa sannan idan ta kai lokacin da za a yi hukunci a yankin hukunci ne gaskiya ba ta gaskiya sai a wuce da shi gidan yari ba zai yi mutum ya kashe mutum haka yana yawo da fili na ba a komai ba kuma ta tabbata da ba a komai ya ce shari'a ta gaskiya mai gaskiya ba shi gaskiya wanda zai gaskiya kuma a hukunta shi duka da ba
waɗanda ake tuhuma din guda nawa ne yanzu aka kama suke nan gidan kurkuku
to hali yanzu mutum bakwai ne ciki fare hannun kofi da yake tun farko sun kuma yan sanda da suka kama su
sai
su mutum biyar daga cikin su sun ba da bailin su
akwai kuma guda biyu daga cikin waɗanda ake zargi din ai waɗanda aka ce tun wancan lokaci da suka gudu suka bar jega har yanzu babu labarin su
har yanzu babu su ba labarin su amma guda daga cikin su guda wanda ake ce masa ya dawo suna gari yanzu sai yana yawon sa ba wani abu da ya faru da shi ba wanda ke shige shi da wani abu
yana ɗaya daga cikin waɗanda suka gudu a wancan lokaci kenan ba a tuhume su ba
yana ɗaya daga cikin waɗanda suka gudu kuma shi ne ke sa la'akka na abin da ya faru
game da batun alƙalin Zirami har yanzu ba a samu bakin zare ba domin kamar yadda masu kokar suke zargi ko suka yi zargi da alamun akwai masu ɗaure masa gindi a ɓangaren kotun ɗaukaka ƙara ta shari'ar musulunci a jihar Bauchi muna jira a yanzu mu ji sakamakon sabuwar takardar da waɗannan masu kuka suka rubuta ga hukumomin shari'a a jihar ta Bauchi har yanzu kuma ba a rabu da 'yan damfarar da suke ƙarya wa mutane ta waya cewar wai su aljannu ba ne kamar yadda muka ji daga masu sauraro da yawa a cikin shekarar da ta shige to sai dai yanzu jama'a sun fara gane su kuma sun fara yaudarar su mayaudaran suna naɗa maganganunsu a cikin wayoyi haka kuma akwai abubuwan da ake yi na cutar mutane ta hanyar kwaɗaita musu wani abu kamar wani shirin sayan gold ko zinare da ake kira Swiss Golden waɗanda ake sanya mutum ya biya wani kuɗi sannan kuma a ce ya nemo wasu mutanen da su ma za su biya kafin a bashi abin da ya niyyar saye a ƙasashen Turai ana kiran irin wannan aikin damfara da sunan Ponzi Scheme ko kuma Pyramid Scheme a wani lokaci akan yaudari mutane ne cewar su zuba kuɗin jari a wata harkar kasuwanci tare da tabbacin cewar za su samu riba mai ɗan karen yawa za mu yawai waɗannan hanyoyin cutar jama'a insha Allahu a wannan sabuwar shekara ta 2018 Allah ya tabbatar mana da dukkan alherin da ke cikin wannan shekara ya kuma kare mu ya raba mu da macuta da 'yan damfara da 'yan zarmiya da duk wani mai tauye haƙƙin wani domin ya azurta kansa